ذنوبنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani yazo zai karba addinin musulunci? Daga ina kake? Daga ina kazo? Kazo zaka musulunta da amincewarka da yardarka? Ko wani ya maka dole? Ba wanda ya ma dole. Zan gaya maka kalmar shahada in ka amince ka shiga musulunci. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abinda kace cikin harshen Larabci kace, daga yau na dau alƙawari, na yadda, na amince, ba wanda ya kamata a kadaita shi da bauta sai Allah ta'ala shi kadai da ya halicce mu. Ka yadda da haka? Kace ka amince Annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da Alƙur'ani. Ka yadda da haka? Wani addini kake yi da? Da cin wani addini kake? To yanzu Annabi Isa ka amince bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah bane. Wani suna kake amfani da shi? Aban maka sunanka ko a canza ma? Wani suna kake so a canza ma da shi? Yace yana so a canza masa suna ya koma Abubakar. To ka zabo sunan mutum na farko da ya fara amsar kalmar shahada a waje bayan Annabi alayhi salatu wassalam ya gama da cikin gidansa. Nana Khadija ta musulunta, Umma Ayman albarakatul Habashiya ta musulunta, Zaid bin Haritha ya musulunta, Ali bin Abi Talib ya musulunta, ƴaƴan Annabi alayhi salatu wassalam duk sun musulunta. Wanda ya fara amsar musulunci a wajen gida shine Sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yarda. Haka za a ci gaba da kiranka Abubakar. Akwai ƴan kwamitinmu da suke koyawa mutum addinin musulunci, in ya musulunta ka je za su yi maka bayani akan wanka da ya hau kanka da sauran hukunce-hukunce. Kuma muna da makaranta da ake koyawa mutane addinin musulunci da kuma sana'o'i. Sannan kana karatu za a taimaka maka ka ci gaba da karatu. Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci. Yau muna uku ga watan Ramadan, Hijira 1443, wanda ya zo hudu ga watan hudu 2022. Muna nan a cikin suratul Baqara, za mu tashi aya ta 185. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الله سبحانه وتعالى أجنوا أن آية تأريد 85 يكي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان wanda a cikin sa ne aka saukar da alqur'ani hudan linnas shi alqur'ani shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda da kuma bayyanawa na shiriya din wal furqan da kuma tantancewa da bambancewa da warewa tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida minkum ash-shahra wanda ya halarci wata yana nan a cikin gari wata ya kama falyasumhu to ya azumci wannan wata din kwana 30 ko 29 wa man kana maridan wanda ya kasance ba shi da lafiya yana jinya au ala safarin ko yana halin tafiya sai sha azumi saboda rashin lafiya ko saboda tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhra abinda ke kansa shine ya musanya da wasu kwanaki daban idan ya sha azumi dan dalilin tafiya ko dan dalilin rashin lafiya yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki a gare ku wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin kunci da takurawa da wahala a gare ku wani tukmilul iddata domin ku cika iddan nan ta kwana 29 ko 30 wal takabbirullah domin ku girmama Allah in an ga watan Shawwal ku fito ku sallar Idi kuna kabbara kuna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd ala ma hadakum abu ta shiryar da ku da Allah ta'ala yayi ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani wala allakum tashkurun kuma domin ku godewa Allah ku ƙara gode masa a bisa ni'ima da ya muku ta addinin musulunci wannan aya ta zo mana da bayanai masu muhimmanci wanda suka shafi bayani akan shi kan kansa wata din na wato Ramadan wannan wata yana da girma girman watan kuma yana da alaka da abin da aka saukar a cikin sa akwai abubuwa da Allah ta'ala ya girmama guda 10 waɗannan abubuwa guda 10 sun samu girman su ne saboda alaƙar su da alqur'ani alqur'ani dai littafin Allah ne alqur'anu kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bi lafzihi wa ma'anahu almanqulu ilaina tawaturan almaktubu fil masahif min awwal suratul fatiha ila akhiri suratul naf wannan alqur'ani maganar Allah ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi ta hannun mala'ika jibrilu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da lafazin sa da ma'anarsa wanda aka ciro mana shi mutawatiri wanda aka rubuta shi a cikin mushafi tun daga suratul fatiha zuwa suratul naf yana da sura 114 da aya 636 wannan alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya saukar da shi a cikin maganganun da Allah ta'ala ya saukar at-taura injila zabura furqan alqur'ani shine mafi girman littafin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littattafan da Allah ya saukar saboda wannan littafin ne wanda ya kawo shi ma sai ya zama babba a cikin mala'iku shine mala'ika jibril a duk mala'iku babu wanda ya kai darajar mala'ika jibrilu saboda me saboda mala'ika jibrilu shi ya kawo alqur'ani saboda ya kawo qur'ani sai ku dukkan mala'iku daraja sannan na biyu an saukar da alqur'ani a cikin watan wato Ramadan dan haka sai watan Ramadan ya ku dukkan watanni daraja saboda me yasa saboda albarkacin an saukar da Qur'ani a Ramadan sai Ramadan ya fi dukkan watanni babu ma wani wata da Allah ya kama sunansa kaf a cikin alqur'ani in ba Ramadan ba ragowan sai da a ce alhajj ashhurun ma'lumat inna iddatash shuhuri amma ba a faɗi sunan wani wata ba kaf a cikin alqur'ani sai watan Ramadan saboda an saukar da Qur'ani a cikin sa watan ya samu daukaka sannan abu na uku shi ma daren lailatul qadari ya samu girma ne saboda an saukar da Qur'ani a cikin sa sai daren lailatul qadari yafi kowane dare saboda me an saukar da Qur'ani a cikin sa inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin daka sai ya zama daren lailatul qadari da watan Ramadana sun samu daraja saboda an saukar da Al-Qur'ani a cikin su sannan wanda aka saukar masa da Qur'ani shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a dukkan annabawa da manzanni babu wanda ya kai daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai annabawa 120,000 da 24,000 akwai manzanni 313 Al-Qur'ani ya faɗi guda 25 a cikin 25 din nan an dauki guda 5 sune ulul azmi minar rusuli annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin su aka zabu biyun nan su aka ba wa kulla annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan aka fifita annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama dukkan annabawan allah duk halitta allah ba mai darajar sa sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya zama harshen da aka saukar da Qur'ani a cikin sa harshen Larabci a duyaran duniya ana da yare sama da 6,000 da bai can da wani abu amma harshen Larabci shine yaren da yafi kowane yare bunƙasa da burinƙasa da kuma daraja saboda yana da ɗaiɗaikun kalmomi wanda sun haura 11,000,000 babu wani yare da yake da faɗin kalma da lugha kamar harshen Larabci shi ma ya ɗaukaka ne saboda an saukar da Qur'ani a cikinsa sannan kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi kowace al'umma daraja saboda me an saukar mata da Qur'ani kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas al'ummar annabi ta ɗaukaka saboda daraja al-Qur'ani da aka sauka a cikinsa garin Makka da Madina su ne mafi girman garuruwa gaba ɗaya saboda annan ne aka saukar da Al-Qur'ani mai girma ko dai a ce sura makkiya ko a ce sura madaniya saboda wannan ne Makka da Madina suka fi kowane gari daraja a duniya saboda an saukar da Al-Qur'ani a cikin wannan haka nan kuma duk wanda ya iya Al-Qur'ani a cikin al'umman annabi alaihi salatu wassalam ya fi kowa daraja saboda darajar Qur'ani yake cewa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku daraja gaba daya shine wanda ya koyi Qur'ani yake koyar da shi inna allaha yarfa'u bi hadhal qur'ani aqwam wa yadh'u bihi akharin allah yana daukaka darajar wasu da wannan Qur'ani ya sauke darajar wasu saboda rashin kusanta Qur'ani sannan masu Qur'ani sune na allah ahlul qur'an hum ahlullah wa khassatuhu masu Qur'ani sune na allah su ne kuma wato waɗanda Allah ya keɓance su su zama na musamman sannan haka majalisin da ake koyan Qur'ani ya fi kowane majalisi daraja majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu ومن بقى به عمله لم يسرع به نسبه duk sanda aka taru ana koyar da Qur'ani ko ana koyo ko ana darasin Qur'ani wannan majalisa Allah yana saukan mata da darajoji guda hudu na farko nazalat alaihim sakinatu za su samu nutsuwa za su samu kwanciyar hankali saboda daraja abin da suke koyawa ko suke koyo wa ghashiyatuhumur rahmatu sannan rahman Allah za ta lullube su saboda duk wanda ya zo wajen karatun Qur'ani rahman Allah tana sauka a gurin sannan wa haffatuhumul malaikatu malaikun Allah za su kewaye su suna sa musu albarka suna musu addu'a sannan mafi daraja ta hudu wa zakarahumullah Allah zai ambace su ba kwa darajar da ta kai a ce Allah ya ambace ka da kuma abin da yake na daukakar daraja da kuma karin girma. Haka nan mai karanta Qur'ani yana samun lada akan kowane harafi guda daya, ana bashi lada guda goma. Yace alif lam mim ba harafi daya bane, alif harfun ne, lamun harfun ne, mimun harfun ne. In ka karanta kowane daya za a baka lada goma. Daka alif lam mim kana da lada guda 30, bismillahir rahmanir rahim kana da lada 190, so da tana da harfa guda 19. Kun ga shekenan wanda yake karanta alqur'ani yana samun ladan da baka masa. Sannan alkiyama ta tashi, za a ware mahaddatan qur'ani a sa ku jerun su a inda mala'iku suke. Yace almahir bil qur'an ma as-safaratil kiramil bararat, wanda ya zama ma'abocin qur'ani, ya iya qur'ani, ya fahimci qur'ani, yana aiki da qur'ani, to wannan za a aje kujerarsa a inda mala'iku suke. Sannan kuma yace hatta a aljanna za a dakatar da kowace ibada amma banda karatun qur'ani. Hatta a cikin aljanna yuqalu li sahibil qur'ani iqra warattil wartaq kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhir manzilatika inda akhir ayatin taqra'uha. Za a ce ma ma'abucin qur'ani, karanta qur'ani, rera shi kamar yadda kake rera shi a duniya, karshen kujerarka da matsayinka karshen ayoyin da ka haddace. Isa annabi alayhi salatu wasalam lokacin da ya ji Abu Musa al-Ash'ari yana rera qur'ani yake laqad utita mizmaran min mazamir ali daud, hakika an baka sarewan murya irin murya da aka bawa annabi daud alayhi salam, wanda in yana karanta zabura har tsuntsaye zuwa suke suna sauraron dadin muryarsa da kuma sakon Allah da yake isarwa. Kun ga wannan shine abubuwa guda goma da suka daukaka kai hatta hafizin qur'ani. A ranar alkiyama za a ce ina wanda ya haddace alqur'ani, sai a ware shi a ce a kira babansa da babarsa ma a dora musu kambin sarauta. To fa ma balikum bin najl inda jaza'i, inda har babansa da babarsa an dora musu kambin sarauta, ba a ma fa zo kan shi hafizin ba, an fara girmama iyayensa ne da malamansa da suka koya masa qur'ani. Kuda haka duk wanda yake da dama yayi kokari ya rike alqur'ani ta hanyar karantawa da fahimta da aiki, zai ga daukaka, zai ga daraja, zai ga kuma tsira duniya da lahira. Sana Allah ta'ala ce unzila fihi alqur'an, a cikin sa aka saukar da qur'ani. Mun san qur'ani ya sauka ne a tsawon shekara 23, to amma Allah ta'ala ce an saukar da qur'ani a daren lailatu, a cikin lailatul qadari, a cikin watan ramadana. Abinda ake nufi shine kamar da Abdullahi dan Abbas yace, wato qur'ani ya sauko daga Allah zuwa lauhul mahfuz, daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya baitul izza, anan aka tara qur'anin aka ajiye shi. Daga nan kuma duk abin da ya faru sai a ba mala'ika jibril umarni ya saukar da aya, ya saukar da sura, ya saukar da aya, ya saukar da sura, har aka kammala saukar da alqur'ani a tsawon wannan lokaci da aka yi ana saukar da qur'ani tsakanin Makka da wato Madina. To wannan shine ma'anan saukar da shi, ma'ana an saukar da shi jumlatan a cikin wato daren lailatul qadri a cikin watan ramadana. Sannan kuma aka dinga saukar da shi kadan kadan. To malamai sun ce manufar saukar da alqur'ani abubuwa ne guda 7 suka sa Allah ta'ala ya saukar da qur'ani. Manufa ta farko shine domin a samu zantawa, a samu sako, a samu sadarwa tsakanin Allah da bayinsa. Domin ba ta hanyar qur'ani ba, ba yadda za ka san me Allah yake so a yi balle ka yi, me Allah yake so a bari balle ka bari, me Allah yake son ya baka labarin da za ka yadda ka gaskata. So da ka dole sai an samu wasita, shine Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu da alqur'ani ya kawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana. Daka an samu wasita na mala'ika da kuma annabi alaihi salatu wassalamu, dan muka samu alqur'ani ga baki dayansa. Daka Allah ta'ala ya isar da sako gare mu na abin da yake so da wanda baya so, domin yankan hujja, a yanke maka hujja, a yanke maka hanzari, kada rana alkiyama a tambaye ka me yasa kai kaza me yasa baka yi kaza ba kace Allah ai baka aiko ka ce ai kaza din naki ba kuma baka ce a bari naki bari ba to sai Allah ya saukan maka da hujja ya Allah ya kunna linnas Allah hujjatun ba'da rusul don kada mutu ya samu hujjar da zai kafa wa Allah rana alkiyama alam ya'tikum nadhirun qalu bala kad ja'ana nadhirun fakazzabna shin mai gargadi bai zo ba mai wa'azi bai zo ba ba ai muku bayanin abinda Allah yake so ba kenan manufa ta farko shine qur'ani maganar Allah ne wanda ya zama wasita na isar da sako sannan manufa ta biyu shine Allah yana so ya ji ana tarera wannan alqur'anin domin saukar qur'ani karanta qur'ani maimaita qur'ani haddace qur'ani yana saukar da albarka a cikin garuruwa da gidaje da unguwanni kisa zamu ga mafi yawan azkar da ake domin neman kariya domin neman tsari domin neman albarka mafi yawa ayoyin alqur'ani a cikin azkarus sabahi ai akwai karanta fatiha akwai karanta qul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi a cikin azkar na yamma akwai karanta qul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi a bayan kowace sallah ta farilla ana karanta qul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi bayan magariba da bayan asuba ma uku ake yi sannan an zo kwanciya bacci ana hada hannu a karanta qul huwallahu da falaki da nasu a tofa a hannu a shashafa a jiki saboda Allah tsare ka makaru da jifa da tsafi da sihiri da idan mayu idan ka shafe jikinka da qul huwallahu da falaki da nasu kafa uku kai qul huwallahu daya falaki daya nasu daya ka tofa hannunka ka shafa a jikinka kai haka so uku annabi alaihi salatu wassalam yace mata awwaza mutaawwiz bi mithlihima me neman tsari babu wani abu da ka nemi tsari da shi Allah ya tsare ka irin falaki da nasu da qul huwallahu kun ga yana cin azkar kenan sannan kuma in ka tashi kwanciya ka karanta amanar rasulu annabi alaihi salatu wassalam yace wanda ya karanta amanar rasulu a lokacin kwanciya Allah ta'ala zai wadatar da shi a wannan daren ma'ana zai isar da shi ga duk wani abin da yake tsoro sannan ka karanta ayatul kursi Allah zai baka kariya daga iblis kamar da yazo hadisin Abu Hurairah kun ga ace duk qur'ani ne wajen azkar sannan gashi ya ce wanda ya karanta suratul baqara a cikin gidansa shedan yana gudu daga gidan ash-shaytanu yafirru min al-baytil ladhi tuqra'u fihi suratul baqara shedan yana tattara inasa ya fice daga gidan da ake karanta suratul baqara in kana karanta suratul baqara a cikin gidanka ka fata saki shedan da iblis haka nan kuma zamu ga cewa idan mutum yana karanta suratul tabara suratul mulk a lokacin bacci Allah zai raba shi da wahalar duniya kuma zai tsare shi azabar kabari kun ga wannan duk qur'ani ne kenan bayan qur'ani da ake so ka dinga karantawa daily kana karanta qur'ani kuma ya zama ka ware lokaci na azkar dinka kana saka ayoyin alqur'ani wannan shine manufa ta biyu cewa a karanta qur'ani wato a koda yaushe ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi karanta qur'ani domin qur'ani zai zo ranar alqiyama yana ceton masu karatunsa wani guri yace innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila an-nar yace qur'anin nan da kuke gani ne ceto ne kuma za a karbi ceton sa ranar alqiyama wanda ya sanya qur'ani a gaba yana karantawa bayan yayi imani da shi yana fahimta yana aiki da shi to qur'ani zai masa jagoranci har zuwa aljanna wanda ya sa qur'ani a baya yayi watsi da qur'ani zai tankada shi zuwa wuta kenan da haka dole ne mutum ya koyi karatun qur'ani da ka'idodin karatun qur'ani ai ta karanta qur'ani shine mataki na biyu abu na uku shine ayi kokari a san fassara da ma'anar qur'ani karatu kadai bai wadatar ba sai kuma an bude majalisin koyar da mutane fassarar abinda qur'ani ya kunsa na hukunce da labarai a cikin alqur'ani akwai ahkam akwai akhbar dole a karanta da mutane me Allah yake so a yi, me Allah yake so a bari. Waɗannan labarai Allah ya bayar a bayyana wa mutane su san waɗannan labarai, su kuma san yadda za su yi aiki da waɗannan labarai da yadda za su gaskata su. Da haka Alkur'ani a san fassararsa, a san ma'anarsa. Malamai suka ce akwai matakai guda shida da mutum zai bi domin koyan fassarar Qur'ani. Hanya ta farko shine tafsirul Qur'an bil Qur'an, ayi kokarin fassara Qur'ani da Qur'ani. Ma'ana Alkur'ani yana fassara kansa. A wani gurin idan an yi magana a dunkule, a wani gurin za a yi ta a warware, a wani gurin an yi magana baka fahimta sosai ba, in ka je wani gurin sai kaga an fito da abin yadda zaka gane sosai. Haka Qur'ani yana fassara shashin sa zuwa shashi, shine tafsirul Qur'an bil Qur'an. Sannan mataki na biyu na sanin fassarar Qur'ani shine fassarar Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sunnar annabi alaihi salatu wasallam tana da fadi, ta shafi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su, da tarihin manzon Allah kafin aiko shi, da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan aiko shi, da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama na halitta, da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama na halaye da dabi'a. Waɗannan abubuwan guda bakwai duka suna ƙarƙashin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan abu na uku shine komawa ta hanyar sanin sahabban annabi alaihi salatu wassalam da yadda suka yi fassarar Qur'ani. Dalilin ne yasa aka ɗauki sahabbai cewa a koma wajensu bayan Alkur'ani da Qur'ani, Qur'ani da sunna, saboda sahabbai suna da wata mazaya guda biyar. Na farko su ne masu harshen da aka saukar da Qur'anin a cikinsa, yarensu ne, harshensu ne, ba su koyi nahawu ko balaga, a'a su dama yarensu ne, haka aka haife su da shi. Don haka sun fi kowa sanin yaren da sirrin yaren. Sannan sun fi kowa sanin waɗanda Qur'anin ya sauka a kansu na Larabawa, da al'adunsu, da addininsu, da ɗabi'o'insu, da yanayinsu, da gurare. Har ma akwai sahabin da yake kama hannun matasa yana kai su ya ce nan gurin wannan aya ta sauka, a nan gurin waccan aya ta sauka, a can gurin waccan aya ta sauka. An ware ayoyin da suka sauka da daddare, da wanda suka sauka da rana, da wanda suka sauka a lokacin tafiya, da lokacin gida, da damuna, da dukkan komai an tantance shi. Kuma sahabbai sun fi kowa sanin wannan. Sannan su sahabbai sun fi kowa wato ingantacciyar aƙida da kuma kyakkyawan manufa da kuma kyakkyawan fahimta. Wannan yasa suka zama a wato hanya ta uku da ake koyan fassarar Qur'ani, a koma zuwa ga yadda sahabbai suka fassara Al-Qur'ani, ko sun yi ijma'i ko sun yi saɓani. In sun yi ijma'i mu tsaya kan ijma'insu, in sun yi saɓani ko mu duba wanda ya fi hujja da dalili. Sannan mataki na hudu shine tabi'ai, a koma zuwa ga tabi'ai, musamman waɗanda suka yi karatu a hannun sahabbai, suka koyi Qur'ani. Yanzu kamar Malam Mujahid shekararsa 20 a gaban Abdullahi dan Abbas yana koyar tafsiri. Shi kuma Abdullahi dan Abbas shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sanar da shi Qur'ani da fassararsa. To kun ga ashe kenan tabi'ai waɗanda suka tsaya wajen karanta Qur'ani da koyan Qur'ani a wajen sahabbai, waɗannan su ne mataki na hudu da ake komawa wajen fahimta Al-Qur'ani. Mataki na biyar shine a koma tsagwaron harshen Larabci kafin saukan Musulunci. Ana yin hujja ne da Larabci kafin saukan Qur'ani. Duk wani Larabci da ya zo a baya, bayan saukan Musulunci, wannan ba a la'akari da shi wajen kafa hujja. Ana kafa hujja ne da tsagwaron harshen Larabci kafin zuwan Musulunci. Wannan yasa mutum zai koma ya san shu'ara'ul jahiliya, ya san adab, ya san ɗabi'un Larabawa da yarensu da harshensu da yadda suke sarrafa shi, da yadda suke magana da shi. In wata kalma ta zo Al-Qur'ani wacce baka gane ma'anarta ba, in ka koma cikin Larabawa yadda suke sarrafa kalmar, da yadda suke faɗata, da yadda suke aiki da ita, da inda suke saka ta a cikin maganganunsu, wannan zai taimaka maka wajen ka ƙara gane Al-Qur'ani in ka koma cikin tsagwaron harshen Larabci. Sannan wanda ba Balarabe ba, har Larabawa ma na yanzu tunda Larabcin ya yi rauni a bakinsu, sai an koma wajen koyan nahawu da sarf da lugha da balaga da sauran fannoni waɗanda za su taimaka maka wajen ƙara fahimtar da kai harshen Larabci da kuma yadda za ka fahimci Al-Qur'ani ta wannan hanya. Sannan hanya ta shida shine yin amfani da fahimtarka da kuma ƙwarewarka wajen bayyana ra'ayinka da fahimtarka akan abinda ka fahimta gwargwadon ka'idojin abinda malaman tafsiri suka shimfida shi ake kira ar-ra'yu wal ijtihad ar-ra'yu wal ijtihad idan an gina ra'ayi akan abu uku al-ilmu wal adalu wat taqwa wanda zai faɗi ra'ayinsa ko ya fassara aya da fahimtarsa dole fahimtar nan ta su a dabaibaye ta da abu uku in ba ka fahimta su sai ta zama karkatacciya na farko ya zama yana da ilimi mai zurfi akan abu na biyu yana da adalci na uku yana da tsoron Allah ba zai saka san rai ba in yana da ilimi kun ga ba zai saka jahilci ba in yana da adalci ba zai saka zalunci ba idan yana da tsoron Allah ba zai saka san rai ba duk haka shi yasa ra'ayi ba a karɓar ra'ayin mutum sai ya zama da ilimi a ciki da tsoron Allah a ciki da kuma adalci a ciki in ku ra'ayi ya zama an gina shi akan jahilci da san rai da kuma zalunci to shine zaka ga an fassara Qur'ani da san rai ko da san zuciya wannan shine abu na uku abu na hudu aiki da Qur'ani wannan Qur'ani Allah bai saukar da shi dan mu dinga rubuta shi a garu ko muna rubuta muna sha ko muna makalewa ko muna ado da shi ko muna kwalliya da shi ba abin da yasa Allah saukar da Qur'ani domin a sa shi a rayuwa Qur'ani ya ce ayi gaskiya kamata yan an zo cikin mu musulmi a same mu muna kwatanta gaskiya saboda me saboda Qur'ani ya ce ayi gaskiya wa kunu ma as-sadiqin sannan Qur'ani yayi kira da a cika alƙawari kamata yayi a same mu musulmi muna cika alƙawari saboda Qur'ani yayi kira da a cika alƙawari sannan Qur'ani yayi kira da wato a zauna lafiya kamata yayi a same mu musulmi mun fi kowa son zaman lafiya saboda Qur'ani yayi kira da a zauna lafiya Qur'ani ya ce a kadaita Allah da bauta a kadaita manzon Allah da biyayya a kyautata wa iyaye a sada zumunta a kyautata wa marayu duk waɗannan abubuwa da Qur'ani yake koyarwa yake ilmantarwa kamata yayi a same mu musulmi mun fi kowa dabbaka Qur'ani domin kada Qur'ani ya zama hujja akan mu hujjatul laka aw alayka lima taquluna ma la taf'alun kana musulmi kana karanta Qur'ani amma ba ga Qur'anin a rayuwarka ba ba ga Qur'ani a ofishinka ba ba ga Qur'ani a yankin ɗinka ba ba ga Qur'ani a ofishinka ba ba ga Qur'ani a kasuwarka ba ba ga Qur'ani a awanka ba Qur'ani yace ka a tauye mudu ka kamata yayin wanda yake yaki da Qur'ani kai tauye mudu waɗannan ɗabi'o'i da halaye shine babban makasudin saukar da Al-Qur'ani fahimta da aiki a fahimta fahimta mai kyau kuma a aikata ta fuskar da Allah ta'ala yake so sannan abu na gaba shine Al-Qur'ani labarai ne da hukunce-hukunce mun ji hukunce-hukuncen sa kala biyu ne ayi a bari duk da Allah yake ayi a tashi ayi a cikin yin akwai tsiran duniya da lahira inda Allah yake a bari a cikin barin akwai tsiran duniya da lahira sannan akwai labarai da Qur'ani ya zo da su akwai labari kala biyu akwai labarin da ya shafi Allah ana bayani akan Allah sufofinsa halayensa sunayensa ayyukansa shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta da kudurarsa da ikonsa da gudanarwarsa shi yake kashewa yake rayawa yake bayarwa yake hanawa ai bayani akan Allah ga sunan ayoyi da yawa da surori da suke bayani akan Allah subhanahu wata'ala sannan sai bayani akan halittun Allah halittun Allah ne sun kasu kashi kashi akwai magana akan sama da abinda ta kunsa na halittu da mala'iku da taurari da sauran halittu na sama da Allah subhanahu wata'ala yake bayyana su a cikin Al-Qur'ani da kuma ƙasa da abinda ta kunsa na halittu masu rai da marasa rai na ruwa da na tudu da yadda suke gudanar da rayuwarsu da koma-komarsu duka wannan yana cikin abinda wato za a gani na labari a cikin Al-Qur'ani sai kuma labari akan annabawan Allah wanda ya shafi su kankansu annabawan da ayyukansu na da'awa da waɗanda suka amsa musu da sakamakon da Allah ya musu a duniya da makomarsu a lahira da wanda suka ƙaryata su suka ƙibinsu da abinda Allah ya musu a duniya da makomarsu a lahira sai bayani akan tashin alkiyama da abinda za ta zo da shi na mutuwa da tashi da tattaruwa da sikeli da mizani da siradi da wuta da aljanna duka wannan alqur'ani yazo da shi da ku nake cewa alqur'ani ya kunshi wato waɗannan abubuwan guda tara waɗanda sune alqur'ani yake magana akan su halalun haramu muhkamun mutashabihun bashirun wa nadhirun qissatun izatun masal in kana karanta qur'ani za ka sakonni ne guda tara halalun haramu ko dai ana maka bayani akan abubuwan da ya halatta ko abubuwan da ya haramta muhkamun mutashabih ko wasu ayoyi minhu ayatu muhkamatun wa ukhra mutashabihat bashirun nadhirun ko ana maka bishara da aljanna ko ana maka gargadi da wuta qissatun izatun masal ko a baka qissa ko a baka misali ko kuma ai maka gargadi ai maka wa'azi duk qur'ani yana koyar da waɗannan abubuwa guda tara wanda kuma shine makasudi sanan qur'ani yakan zama kariya ga wasu abubuwa da za su iya iso maka na musibu kuma yakan iya zama wato tsari ga wata bala'i da zai iya tunkaraka misali shine hadisin Abu Hurairata wanda Imam al-Bukhari ya rawaito Annabi alayhi salatu wassalam ya bashi tsaran wani suto na abinci sai shedan yazo da siffan mutun yana diba Abu Hurairah ya kama shi yace sai na kai ka gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa bukata da iyali ce ta sa yazo yake diban abinci to sahabi mai tausayi sai ya sake shi yazo ya gaya wa Annabi alaihi salatu wassalam abincin nan da aka bani gadi jiya naga wani mutun yazo ya debo na kama shi ya gaya mun matsalar iyali na sake shi yace ƙarya yake zai dawo washe gari Abu Hurairah yace na tabbatar zai dawo saboda Annabi alayhi salatu wassalam yace zai dawo sai gashi ya sake dawowa ya sake debo abincin nan Abu Hurairah ya sake rike shi yace ya kai shi gaban Annabi alayhi salatu wassalam ya sake masa magiya ya nuna masa damuwa har ka iyali ce kaza kaza nan ma dai Abu Hurairah ya tausaya masa tunda ba a ce ya kawo shi ba ya sake shi a karo na uku yace kam yau lalle sai na kai ka sai ce ka sake ni mana in gaya maka wani sirri ka san dalibin ilimi da san a gaya masa sirri me sirrin yace in zaka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi Allah zai tsare ka daga shedanu da iblisai Abu Hurairah ya ji karatu wa zai tabbatar da wannan sai an je gaban Annabi alaihi salatu wassalam haka Abu Hurairah yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa abinda wannan mutumin ya faɗa yace ka san da wa kuke tattaunawa har kwana uku Abu Hurairah yace ban sani ba ni ne na ga wani mutum yace ba mutum bane iblis shedan ne kuma ya gaya maka gaskiya amma shi kuma lalatacce ne amma da yace maka ayatul kursiyu idan an karanta ta a lokacin bacci ana samun tsari daga shedanu da iblisai wannan gaskiya ya gaya maka amma fa shi lalatacce ne iblis kun ga anan Annabi alaihi salatu wassalam ya tabbatar mana cewa ayatul kursiyu takan zama kariya ga abin da bai zo ba da zama garkuwa haka idan abu ya same ka ma kana iya amfani da alqur'ani ya zame maka magani ga wannan abin misali hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari ya rawaito cewa sahabbai sun yi tafiya sai suka sauka a wani gari mutanen garin suna da ruwa dan abin nan da ake ba bako a kawo masa dan ruwa kawo masa dan abinci ko dan farau-farau ba su kawo musu ba sai kunama ta harbu mai garin sakamakon haka ya sune sai suka zo suka ce bayin Allah do Allah kuna da magani kun iya tawaida ku yi ma mutumin nan tawaida suka ce mun iya amma sai in za ku biya mu kace to shikenan za mu biya ku ku yi masa ya warke yasa aka kawo ruwa a koko ya karanta suratul fatiha aka ba wa mutumin nan ya sha ya warke suka kawo tumaki guda 40 suka ba su sai kuma sabani ya zo kan cewa wa ya taba gani an yi wannan wa ya taba gani an tofa fatiha a cikin ruwa an ba wani ya sha kowa yace bai taba gani ba to wa yake ayi haka daka ana buƙatar a koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a san wannan aikin da sahabin yayi ya dace ko bai dace ba shi yanzu yayi ijtihadi ne wanda zai tabbatar da ingancin ijtihadin nan ko ya rushe shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka aka ranka ya ba a yanka akuya ko daya ba aka ranka ya da tumakin nan aka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka labarta masa duk abin da ya faru sai annabi alayhi salatu wassalam yace wa ma a'lamaka anna haruka, wa ya sanar da kai fatiha tana wannan maganin, idribuli bi sahabi kuraba haddani ni ma dai ban munna waraban. Saboda wannan sai zama daga wannan malamai suka gane suke yin ijtihadi ta hanyar tajriba su faɗi wasu ayoyi ko wasu surori waɗanda idan an maka sammu ko an maka makaru ko idan mayu ya kalle ka yayi tasiri a kanka ko masu kambun baka an rasa magani an je asibiti an yi sukani an yi wane ne an dau hotuna ba a ga komai ba, to sai a zo ai amfani da alkur'ani a karanta maka domin ko Allah zai karɓi wannan roƙo. A cikin tafsirin da muka karanta can baya mun zo inda Ibn Kathir yake gaya mana cewa cikin tabi'ai ko cikin malamai da suka gabata akwai wanda yake bayar da cewa a nemi wasu ayoyi da wasu surori a karanta a kan ruwa, a nemi ganyen magarya guda bakwai ɗanye a dandaka a zuba a karkada a sha zuwa kwana bakwai a shafa a jiki ana warkewa daga wannan. Sheikh Ibn Baz a cikin Tuhfatul Akhyar yace wannan abun an jarraba ne an ga yayi. In kace me dalili a ce jarrabawa ce? Jarraba kai ma inda yayi baka bashi. Amma in kace me hujja a ce babu? Gwadawa akai aka ga yayi. Kai ma gwada. In yayi shikenan bai ba sai kai wani abun kuma ko? To wannan shine wato ta wannan bangare. Daka Allah Ta'ala yace unzila fihi alquran. An saukar da Qur'ani a cikin wannan wata na Ramadan. Hudan linnas, shi Qur'ani shiriya ne ga mutane. A can farkon suratul Baqara Allah ya ce hudan lilmuttaqin, nan kuma ya ce hudan linnas, shiriya ne ga mutane. Asali kowa ya kamata ya shiri da Qur'ani, amma wasu ba za su shiryu ba, sai Allah ya kebance shi a can yace hudan lilmuttaqin, masu takawa su suke amfanuwa da Qur'ani. Amma shi Qur'ani na kowa da kowa ne, duk mai son tsira ya zo ya rike Qur'ani, amma ba kowa ne zai zo ya bi Qur'ani ba. Da haka sai aka kebance masu takawa a can cewa su ne suke amfanuwa da Alkur'ani mai girma. Da haka yace hudan linnas, shiriya ne ga kowa da kowa, amma ba kowa da kowa ne zai bi shi ba, sai zama wanda za su bi su ne almuttaqina. Hudan shiriya, shiriya ne linnas bai ce ilan nasu ba. So ita kalmar huda takan zo ta yi ta'adi da kanta, kamar da Allah ya ce hadainahu najidain. Najidain kun ga anan hanyoyi guda biyu, hanyar alheri da hanyar sharri, ba a kawo ila ba, ba a kuma kawo ni ba. Don kuma ya ce wa innaka latahdi ila siratul mustaqim, alhamdulillah alladhi hadana li hadha. So da kai ta shiriya malamai sun kasa ta kashi hudu. Kashi na farko shine hidayatut tawfiq wal ilham, wato irin shiriyar da ba mai baka ita sai Allah, ita ce ai maka gamdakatar ka ji kana son shiga musulunci kuma ka zo ka shiga. Wannan gamdakatar din ba wanda yake hannun kowa sai Allah, don da yana hannun mutane da kowa sai ba wanda yake so ya hana wanda baya so, amma da yake a hannun Allah yake, shi yasa Allah sai ba da bai ba uba ba, ya ba uba bai ba da ba, ya ba miji bai ba mata ba, ya ba mata bai ba miji ba. Duk kuma ya ba mu misali a cikin Alkur'ani. In muka kalli annabi Nuhu da ɗansa, a za mu ga annabi Nuhu annabin Allah ne, manzon Allah ne, mursali ne, amma ɗansa ya ƙi yarda da shi, ya ce ya bunayir kan ma'ana wala takum ma'al kafirin ala sa'awi ila jabalin. Kaga ya ƙaryata baban, ya ce ka zo ka shiga wannan jirgin ruwan, ba fa yadda za a yi a tsira sai an shiga nan. Ya ce shi bai yarda ba, zai je ya hau dutse. Haka bai yadda da magana annabi Nuhu ba, don haka fakana minal muhraqina, Allah ya halaka shi. Haka annabi Ibrahim yayi ma mahaifinsa azara iqamatul hujja, ya abati ya abati ya abati, ya ta gaya masa la ta'budu shaytan, ya abati ni kad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Amma bai karba ba. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Haka annabi Lutu da matarsa, haka annabi Nuhu da matarsa, haka Fir'auna da matarsa. Fir'auna duk da irin kafircin Fir'auna, amma matarsa sai da ta karɓi musulunci. Kun ga ce abin a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Haka ga duba tarihin sahabbai, zaka ga wasu yaya sun musulunta iyaye basu musulunta ba wasu iyaye sun musulunta yaya basu musulunta ba yanzu mu dauki manyan kafaran da suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abu Jahil ba wanda bai san Abu Jahil ba yayi suna wajen fada da musulunci amma yana da da sahabi sunansa Ikrama ibn Abi Jahl radiyallahu anhu shi babansa ba musulmi bane amma shi musulmi ne hakan ka dauki Al-Walid ibn Al-Mughira wanda ayat ta sauka zarni wa man khalaqat wahida akan sa amma ga dan sa Khalid bin Walid shi ko babban sahabi ne haka Allah azurta shi in ka dauki Asi dan Wa'il babban umurjin kafiri ne amma ga dan sa Amr bin Al-As hadda jikansa Abdullah bin Amr bin Al-As shi ko musulmi ne kun ga yadda Allah ta'ala yake wato abin nan din musulunci haka dauki Wahshi wanda ya kashe Hamza ya zo ya musulunta Jubair bin Mut'im wanda ya sa Wahshi ya kashe Hamza shi ma ya musulunta Hindu ita ma ta musulunta Abu Sufyan Sufwan bin Umayya duka waɗannan Allah ta'ala ya azurta su da karɓar musulunci Abu Amir Al-Fatih wanda shi ya fi kowa gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina bayan Abdullah bin Ubay bin Salul dansa shine Hanzalatu Gasilul Malaika sannan ga Abdullah bin Ubay bin Salul ga dansa Abdullah bin Ubay bin Salul shi ko musulmi ne kaga yadda Allah ta'ala yake raba shari'a dan haka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliya mursyida shari'a ta biyu shine shari'a ta ad-dilala wal bayan a bayyana maka musulunci ai kiranka zuwa gare shi wannan shine aikin annabawa annabawa sun zo su bayyana mutane musulunci kuma su kira su zuwa ga musulunci wanda Allah ya sa masa shari'a sai ya amsa kiran annabawa shine wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala illa allahi tasirul umur Allah ta'ala yana bada shari'a ta bayani da ilmantarwa a hannun annabawa da magadan annabawa malamai su maka wa'azi su gaya maka gaskiya su ilmantar da kai in kana da rabo sai ka karba ka samu tsira duniya da lahira in baka da rabo ma sai kai fada da su ko ma ka zage su ko ma ka kashe su duk ba abin da ba wa annabawa ba to kun wannan tace hidayatul bayan wal dilala sana akwai hidaya zuwa ga aljanna da zuwa ga wuta yanzu an ce ka tafi aljanna ina za ka an ce tafi aljanna ina za kai hanyar Kano za kai ko hanyar Kaduna ko hanyar Sokoto ko hanyar Maiduguri kaga sai an nuna maka inda aljanna take sai an kai ka in an ce ka tafi wuta ba ka san inda za ka ba saboda haka kore mutane wuta da tura su zuwa aljanna wasiqa sai an koro an turo an ce ga hanyar kisa annabi alayhi salatu wassalam yace ni ne za ku shiga aljanna man afa'ani dakhala aljanna wa man asani faqad afa in kana neman aljanna bi manzon Allah in dai ka bi manzon Allah sau da kafa ciki da waje to ka kama hanya aljanna jazaa'u mu'minihi harirun wa jannatu fada'a qawla kuffarin asabarhu jannatu fama huwa illa min jahannama jannatu agasa bihi Allahul wara fa huwa muznatun turawwitada aw zillatun tatafayyaw inga saboda haka in ka ba annabi alayhi salatu wassalam ka kama hanya aljanna to sai shari'a ta rayuwa ilmumukan da Allah yake bamu da yadda zamu gudanar da rayuwarmu a ilmance da musulmi da wanda ba musulmi ba da dabbobi da kowa akwai yadda Allah ya tsara masa rayuwarsa in ka shiga dawa zaka ga yadda suke haihuwa yadda suke reno yadda suke aure yadda suke kula da yayansu yadda suke farauta yadda suke yin kwai yadda suke kula da kwan zaka ga abun mamaki na Allah ta'ala yadda ya tsara kowace halitta yadda take haihuwa yadda take karuwa yadda take tsare kanta yadda take farauta yadda take ci take sha allazi ata kullu shay'in khalqahu thumma hada zaka qur'ani shari'a ne wanda ya bi qur'ani ya shari'a duniya da lahira wa bayyinatin min al-huda sannan bayani ne na shari'a din in kana karanta qur'ani zai maka bayanin ya ake shari'a domin shari'a ta zo a dunkule amma kuma sai an yi bayanin ta dalla dalla a ilmance shine zaka ji malamai suna cewa azumi ga farillansa ga sunnoninsa ga mustahabbansa ga abin da yake bata shi ga abin da yake gyara shi ai maka bayani dalla dalla bayanin shari'a din da kuma yadda zaka bi ta ka samu tsira wal furqan sannan qur'ani furqani shi yake tantance maka tsakanin ƙarya da gaskiya, tsakanin sunna da bid'a, tsakanin kafirci da musulunci, tsakanin adalci da zalunci, tsakanin duhu da haske. Qur'ani yana bayyana wannan. Shi yasa Allah ya ce tabarakallazi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi in tattaqullaha ja'al lakum furqanan. In kuka ji tsoron Allah, Allah zai sa muku furqanan, abinda za ku tantance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi. In mutum yana riƙe da Qur'ani zai gane komai, komai zai zama maka a fili ka dinga gane shi. Faman shahida minkum ash-shahra, wanda Allah ya sa yana raye Ramadana ya kama, to ye azumin watan Ramadana. Ana shiga azumin watan Ramadana da abu biyu, ko dai a ga wata a daren 29 ɗaya sai ya zama gobe ɗaya ga Ramadan, ko ba ga wata ba a daren 29 a cika Sha'abana ya zama 30, in ya so sai a ga sai a ɗauki wa azumi a dare na gaba. Wannan su ne hanyoyi guda biyu, ko dai a ga wata ko a cika Sha'abana ya zama 30, hanyoyin shiga azumi kenan. Ganin wata kuma zai iya zama mutum ɗaya gani, ko mutum biyu, ko mutane da yawa. In mutum ya je ya ba wa hukuma labari, malamai suka tantance suka yadda da ganinsa, aka gaya ma sarkin musulmi ya sanar, kowa sai ɗauki azumi, shi kenan an wuce gurin. Shi kuma azumi ana shigansa da abu biyu, an-niyatu wal-imsak. Ba ka shiga azumi sai ka yi niyya, niyyan nan kuma kafin alfajir ya keto ka ƙuduri niyya na yi niyyar azumi. Ko ba da baki za ka faɗa cewa allahumma inni nawaitu sawma ba, a'a, a zuciyarka za ka ƙudure cewa na niyyaci zan yi azumi, kuma ka san me azumin da kake nufi. Min ɗulubin fajar ila gurubin sham, so kai niyyan nan kafin alfajir ya keto, sannan ka nisanci duk abin da yake karya azumi. Abubuwan da suke karya azumi suna da yawa, wajen guda 9 ne. A daga cikinsu akwai ci da gangan, akwai sha da gangan, akwai ƙaƙaro amai da gangan, akwai wato yin ƙaho da gangan, akwai kuma abin da ya shafi fasa niyya, akwai ridda, akwai zubowar jinin al'ada ko zubowar jinin biki. Mace tana tsakar azumi, saura minti ɗaya rana ta faɗi sai jini ya zo mata, to azumin wannan rana ya lalace, ka samun wannan jinin ya lalata. Ko mutum ya rida ya ce ya fita addinin musulunci, ko ce ya fasa ma azumin gaba ɗaya, shikenan ba azumi. Ko ko bai ɗauko niyya ba ma, duk ba azumi. Ko ko mutum ya je a yi masa allura irin wacce ake ciyar da mutum ta hanyar wannan allurar, ana irin ta al-ibratul mughazziya, ai maka allura wacce za ta baka kamar ka ci abinci, wannan allura tana karya azumi. Irin su ba da jini, mutum yana azumi zai iya ba da jini, ko za a iya dura masa jini? Malamai suka ce a'a, in kana azumi kakka ba da jini ka dura maka jini. In a dura maka jini yayi kama da kama an baka abinci, in ka ba da jini kuma za ka iya raunata jikinka, wataƙila ma ba za ka iya kai azumin ba. Zaka suka ce mutum ya bari sai an sha ruwa in zai ba da jini, ko kuma za a dura masa jini. Haka allura za a iya maka allura ta jijiya, amma ba za a maka allurar da aka sanya sinadarin abinci a cikinta ba, wacce za ta ɗauke maka yunwa da ƙishirwa. Wannan allura ana yin ta ne kawai don mutum ya ji shi ya ƙoshi, don an maka ita azuminka ya kare. Sannan mutum yana azumi zai iya shakar turare, shakar turare baya karya azumi, amma turare ba na abin nan ba, na ruwa wanda za a fesa, wanda ake fesawa. Amma idan na hayaki ne, malamai sun ce wannan yana iya shiga, wato jinin yana da jisum, yana iya shiga ka kako ka ganshi. Da haka suka ce ba a so a kunna turaren wuta da rana ana azumi, sai dai turare na fesawa. Tunda shi na fesawa ƙanshin za a ji, amma ba za a ganshi yana shiga cikin hanci ba. Suka ce kuma irin masu sana'a ƙura ko masu sana'a gari, duk waɗannan babu matsala don sun ci gaba da sana'arsu, azuminsu bai kare su haɗiye miyau. Waɗannan baya karya azumi. Waɗannan bayanai za mu ƙara bayani a kan waɗannan abubuwa insha Allah a darasinmu na gaba. Allah ta'ala ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum, wanda ya halarci, wato yana nan da ransa da lafiyarsa yana zaman gari, azumin Ramadana ya kama kuma ya cika sharaɗin yin azumi, to ya azumce shi. Wanda kuma ya zamo ba shi da lafiya ga azumin Ramadana ya kama, ko kuma yana halin tafiya Ramadana ya kama, kuma zai sha azumin saboda rashin lafiyan ko saboda tafiyan, to sai ya kirga kwanakin da ya sha sai ya yi su a wajen Ramadana, ko a jere ko a rarrabe. Allah ya muku haka ne, yuridullahu bikum al-yusra, Allah yana nufi irin nufi na shari'a da ku samu sauki, sannan baya nufin irin nufi na shari'a ya tsananta muku. Kuma Allah yana son ku cika idda kwana 29 ko 30, sannan ku girmama Allah bisa shiryar da ku da ya ya shiryar da ku kuka yi azumin ku lafiya kuka gama lafiya domin hakan ne zai sa ku yi godiya. Muna fata Allah ya sa mu cikin masu masa godiya, Allah kuma ya sa waɗanda ake yantawa a wannan wata Allah ya sa da mu a ciki. Mai tambaya yana cewa a baya ba a baya sallah kuma yayi munan aiki irin su a baya baya sallah a baya baya sallah eh wato a da baya sallah kuma ya aikata mummunan ayyuka iri-iri da makamantansu yanzu ya tuba. Wace ya zo an sake bashi kalmar shahada? Ai dan ka aikata laifi mutukar barin da kai ba aikata laifuka zina sata luwaɗi duka da sauransu da fashi duka waɗannan ba sai an canza maka kalmar shahada ba sai idan ridda kai ka fita musulunci to shine ake son ka dawo musulunci ka ƙaryata wani abun da ya zama tilas a yadda da shi kamar manzanni ko lahira ko mala'iku rukunan musulunci ko abubuwan da yake sananne a musulunci kowa ya yadda da shi kai sai ka ce baka yadda da shi ba ko abinda kowa bai yadda da shi a musulunci ba kai ka ce ka yadda da shi to kaga wannan shine zai sa mutum yayi ridda sai an zo an sake jaddada masa akan wannan abun da ya ƙaryata a sake nana ta masa shi ya dawo ya ce ya yadda da shi ba ma kalmar shahada zai ba iya wannan abun kadai zai dawo ya gyara wannan kuskuren shine dawowa musulunci. Amma dan ka aikata sabo ko wani irin sabo ka aikata da tauhidinka wannan sai dai kai tuba kai nadama kai istighfari kai alƙawari tsakaninka da Allah cewa ba za ka sake komawa ba wa shuruɗut tauba annadamu ala ma fat kai nadama abu ta abin da ya gabata wani yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka ma'siyata fi sa'atiha ولا يحل له ان يؤخر توبته ولا يقول حتى يهدي الله فانه من علامات الشقاء والخذلان وضمت البصيره فكاي kokari ka tuba ka cika sharadin tuba ka kuma nisanci inda ake aikata laifin ka shiga cikin mutanen arziki kamar ya gurbin da karatun qur'ani da addu'a da sana'a da zama cikin mutanen kirki da karatun musulunci mallan aure nake nema sai iyayenta suka ce za ta yi boko kuma za ta yi aiki to mallan ina matsayin wannan sharadin a musulunci in ka yadda sai ka karba iyayenta sun gaya maka yar su za ta yi karatu za ta yi aiki in ka yadda sai ka tsaya ta yi karatu ta yi aiki in baka yadda ba sai ka tafi can wani guri ka auri wacce ita ba maganan karatu ba magana aiki ai sun gaya ma gaskiya musu wahalar da kai ba baka wahalar da su ba yar mu za ta yi karatu za ta yi aiki in ka yadda bismillah in baka yadda ba ka yi me kai gaba wannan ba matsala ai. Mai tambaya yana cewa shin dan kasuwa ne ko ya halasta idan an sayi kaya a wurinsa sai aka dawo da shi aka nemi ya saya ya nemi ragi a yadda ya sayar? To abinda ake so iqala duk wanda ya mamacin iqala Allah zai warware masa zunubin sa ranar alkiyama. Mutum da ya sai wannan abin 10,000 sai kuma bukata ta kama shi ya dawo maka da shi ba shi 10,000 sa kawai in kai haka Allah sai ya warware maka zunubin ka ranar alkiyama shine iqala ka ware ka bashi yadda ya siya ka ka taimake shi ta ayyawa ki larura ce ta taso masa ya kawo maka kai kuma sai ka ce yanzu fa sai abin annuka 10,000 sai larura ta matsa shi da ka ce 5 tunda kaga a matsayin yake zai iya karɓar 5 din yanzu fa sai ya ko dazu ko shekaran da ya siya 10,000 a hannunka larura ta sa zai siyare da shi sai ka ce wai 5 in ya kace an baka siya wallahi in baka sallama ba dauke abun ka ni da ma abun ya mun yawa ko iqala shine ka warewa mutun ciniki ka bashi yadda ya siya in kai masa haka ka taimaka masa kuma kai ma Allah zai taimake ka taiwa ma lokacin da ya dare shi abun ya tashi ko in faduwa ya kuma ai farashin ranar in baka san asara kace kaga abun ya fadi sai dai in siya a farashin yadda ake sai da shi yau in ko ya tashi fa now ya siya 10,000 kafin ya dade shi ya koma 20 ya siya 10,000 kafin ya dade shi ya koma 5,000 kaga a can za ka yi farin cikin siya saboda me saboda riba za ka ci can ko ba za ka siya ba saboda me faduwa za ka yi dan kasuwa ya san duk dabarar da zai ya ce shi direba ne ya yi hatsari har mutane da dama suka rasu shin yaya azumin kafara akan kowanne daya kauli rajihi wanda shine malamai na mazhaba guda hudu suka tafi akai cewa mutumin da ya jawo hatsari mutum sama da ɗaya suka rasu, kowane mutum ɗayan nan sai ka yi masa kafara ta azumi 60. Amma akwai wata magana ta malam Ƙarrafi da wasu malamai da suke ga in kai kafara mutum ɗaya ma ya isa, domin wai azumi 60 tsakaninka da Allah ne, ba sai ka yi ta maimaita ka yi ta maimaita ba, kamar wanda ya sha giya ne sau 1000. Hakan ya tashi bulala da za a yi masa ba za a ce sai an duba adadin yawan ba, ko ya yi zina sau 1000 an kama shi bulala kawai za a yi masa ta iya adadin abin da ya yi, ba za a kirga adadin ba. Wasu malamai sun tafi akan wannan, amma wancan ƙaulin na farko yana ya fi ƙarfi, ƙaulin cewa kowa sai an masa kafararsa daban. Amma malamai suka ce to irin yanzu da za a samu jirgin ƙasa ko jirgin sama ko mota da cin mutum 50, direba ya jawo hatsari, ya zai yi azumi 60 har su 50? Ai ba zai iya. Ko kuma mai tuka jirgin sama, shi pilot ɗin da an ce kai ya fita ya bari a tafi tare da shi, amma sai ya fice ya bar jirgin mutanen fasinja 300 suka tafi, shi ya zo zai 60 sau 300? Zai iya? Suka ce akwai abin da yanzu mustahil ne ma ka ce mutum ya yi. To wannan yasa akwai saɓanin malamai, amma dai waccan fatawa ita tafi ƙarfi, amma wasu malamai suna ba da wannan fatawar, duk wanda ka samu malami mai tsoron Allah ya maka fatawar da ka gamsu da ita sai ka je ka yi aiki da ita. Wanda ya ce akwai saƙon 120 daga Alhaji Ahmad Soyi, da kuma 100 a ba Hizba, sannan kuma da 20,000 ya ce a bawa Marayu. Hajiya Mero daga Zaria ta turo da 200 a tsayawa Marayu abinci, tana buƙatar Allah ya biya mata buƙatunta na alheri. Hajiya Mero, Allah ya biya miki buƙatunki na alheri, yadda kika faranta wa Marayu ke ma Allah ya faranta miki. Shugaban matasa masu sai da shinkafa na Gombe ya ɗauki nauyin sa wannan tafsiri a tafawa ƙwalewar rediyo Bauchi, to Allah ya mayar masa da alheri. Akwai 1,000 daga Alhaji Awwal Abubakar Shira ga Marayu a yi masa addu'a, da kuma wata 1,000 daga Fatima Isa, Allah ya biya mata buƙatunta, da kayan sawa na mata da yadi 10 da turmin zani 1, zannuwan gado guda 3 a bawa Marayu. Ta ce Allah ya bata miji na gari. To Allah ya baki miji na gari. Sannan kuma a 500 daga ɗaiɗaiku, wanda sun kai nawane nan 70, a yi musu addu'a. To kuma nawa dai a yi musu addu'a? Sai addu'o'i, akwai masu buƙatar neman ilimi, neman jari, da masu haya suna buƙatar a roƙa musu Allah ya ba su gida da ɗalibai da suke karatu, suke sa a roƙa musu Allah ya ba su nasara. Da kuma addu'a mu gaba ɗaya ta neman zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, Allah ya ƙaro mana lafiya da zaman lafiya, cikin Allah ya kawo mana da su. Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da jin kansa da yake a wannan wata, Allah ya sa muna da rabo. Allah muna roƙonka rahamarka da jin kanka da alkhairinka da kake rabawa, Allah ka bamu. Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'atika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqin ma tu'awwilu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tharana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nar masirana. Rabbana atina fid-dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.